بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى لساك بام دامر حدوى ونن يمتينا لتنم bakwai ga watan rubi'in al-akhir bakwai ne ko ko takwas bakwai ne ko tayyib a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 23 ga watan 11 a shekara ta 2020 na lissafin miladiya zaman mu na 11 a tattaunawa da muke akan sunna da tarihinta da falalarta da masu inkarinta da kuma shubuhohinsu da mai da martani akan waɗannan shubuhohi. Makon da ya gabata mun tsaya akan abin da muke so ya zama mawqifi ko magana ta ƙarshe dangane da aqidar Shi'a da matsayinta dangane da sunna, wanda shine mawdu'in da muke tattaunawa. A cikin bayanin da nayi a makon da ya gabata din akwai ambatan littattafai guda 8 ko al-kutubu thamaniya na Shi'a. An nabbahar da ni akwai ɗaya na faɗi littafin ban faɗi sunan mai littafin ba, shine zan maimaita mana su baki daya a jere da ko wani na san rubutawa zai iya rubutawa insha Allah ta'ala. Na farko al-kutubul arba'a, na farko guda hudun farko sune me al-kafi, al-kafi wanda nace an kasa zuwa usul da furu da rawda ko yawa, na Muhammad bin Yaqub al-Kulayni wanda ya rasu a shekara ta 329. Na biyu shine kitabu tahzib al-ahkam na Muhammad ibn al-Hasan al-Tusi Abu Ja'far, darasu 360. Na uku al-istibsar shima na wannan al-Tusi din. Yawwa, na hudu haka ne ko yawa, wanda shi ya kamata ya zama na biyu mun lura da tarihin wafati, ko da ke shi din ne hakan yawan a tarihin wafati ma shi ne a ƙarshe, Muhammad ibn Ali ibn Babawayh al-Qummi wanda ake kira da Sheikh as-Saduq wanda ya rasu 381, shi kuma shi ne mai littafin man la yahburuhu al-faqih. Waɗannan su ne Muhammadu guda uku da suka rubuta manya-manyan littattafan Shi'a da suka fi kowane littafi a wurin Shi'a. Sannan littattafai guda hudu da su ma wanda suka rubuta su ma kowane Muhammadu ne, su ma guda hudu in ka haɗa su sun zama 8 ko shi ne suke ce ma al-kutubu thamaniya. Wannan su ne manya-manyan littafai a wurin Shi'a, amma galibinsu waɗannan muta'akhiruna ne, dukkaninsu sai bayan shekara ta 1000 da hijira suka rasu masu waɗannan littattafai. Mun ga waɗancan a ƙarni na 4 ko dukkaninsu 329, 360, 381 duk su uku wanda su suka rubuta littattafai waɗannan guda hudu. To su kuma waɗannan guda hudun Muhammad ibn al-Hasan Faiz al-Kashani shi ne ya rubuta littafin al-Wafi, sunan nasa littafin Muhammad ibn al-Hasan Faiz al-Kashani. In ka ji an ce al-Faiz to da shi ake, ko ba a sa Kashanin ba, amma dai an fi cewa Faiz al-Kashani. Al-ma'ruf bi mulla muhsin, an fi sanin sa da mulla al-muhsin. Na biyu shine Muhammad ibn باطر المجلس محمد بن ماطر المجلس يو شيوان تنفركو الكاشاني يا رسو الشكرة تبدو ديا دا تسعين دا ديا دبو ديا دا تسعين دا ديا شيكو موانا محمد باطر المجلس لتافنسا واندا أكا سنيا أشكو موانا سعيري أشكي لتتفايمان ياشيني لتافن بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار وانا شيني ما في جلما لتافي دي شيء أسكر بوتا قوديكي تكيم بياني كل من جو كان سمو كان أمبتي ومسو ما شيء أنسنسني لتافي نيدا ذاك إيتي و إنسايكلوبيديا باقوما إنسايكلوبيديا أما أنا الإنسايكلوبيديا ko ta ma'ana ba abinda ake nufi littafi ne da ya tattara abubuwa da yawa da zaka samu a sauran littafan Shi'a wasu littafan ya kwaso ko maganganu ya tsara a yadda yake son ya tsara su to kuma zai ta kwasowa daga cikin wasu littafai shi yasa har a cikin ba ko ina ne zaka samu maganar sa ba maganar sa a ciki ba yawa ne da ita ba a cikin littafin mujalladi 110 ne 110 na ambata mana shi ko yawa to amma maganganun sa a ciki ba yawa ne da su zai kawo wani ya ce sai dauko zai iya kawo maka shafi wajen 20-30 na magana da ya dauko a gurin wani ko kuma dai wani littafi da ya dauko kuma yana da ramzi da ya sanya a ƙarshen littafin ban zo da littafin ba da mun nuna a ƙarshen littafin ya ware wani shafi daya da ya sanya ramzi ramzi nan ce ramzi kamar abbreviation na sunayen masu littattafan da ya dauko daga gare su misali in ya sa qaf da ba to daga littafin manaqib ali abi talib na ibn ashir ashub ibn shahr ashub daga wurin sa ya dauko in ya sa kamarta da sin tafsiri to yana nufin ummi to haka dai wannan ramzi ne sa zai bayyana mai karanta littafin sa ga daga inda ya dauko maganganun sa shi kuma ya rasu a shekara ta 1111 yana cikin mutaakhiruna kuma masu harshe mara dadi akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana magana akan su la ya tahasha duk da akwai wanda suka fi shi munin harshe irin su ni'matullahi aljazairi mai al'anwarun nu'maniya wanda yake cewa ma ba abin da ya hada su da ahlus sunna a komai annabin su daban imamin su daban har Allah ma daban yace shi bai yadda da Allahn da ya sanya Abubakar shine khalifan annabi ba wannan annabin ba annabin sa bane in dai Abubakar ne khalifan sa to wannan annabin bai yadda da shi ba kuma wannan Allah da ya aiko annabin da ya zaba ko Abubakar ya zama shine khalifan sa to ba Allah sa ba ya fada a cikin littafin sa al-anwar an-nu'maniyya to nan dai ba littafin sa anan baya ciki amma dai nan muna zancen al-baqir al-majlisi ne a matsayin shi ma yana cikin masu kaushin harshe akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zafi sosai akwai Muhammad ibn al-Hasan al-Hurr al-Amili shi kuma shine ya rubuta littafin wasa'ilu shi'a ila tahsili masa'ili shari'a sunan nasa littafin ke wasa'il ash-shi'a ila tahsili masa'il ash-shari'a shi kuma ya rasu a shekara ta 1104 محمد ابن الحسن الحر العاملي الحر العاملي sannan sai ina ji shine wanda ban ambata ba makon da ya gabata sai na karshen su shine mai littafi na hudu a cikin al-kutubul arba'a da suka cika al-thamaniya wato yanki na biyu na cikin mutaakhirun shine Husayn ibn an-Nuri at-Tabarsi shine mai littafin mustadrak al-wasa'il mustadrak الوسائل wato ya bi littafin wasailu shi'a na al-hurr al-amili ya masa istidraki ya ciccika wasu abubuwa ya kakkare wasu abubuwa wannan shine Hussein Nuri at-Tabarsi shine wanda na ambata mana ya rubuta littafi da yayi magana akan cewa al-Qur'anin nan da kuka gani bai cika ba wannan Qur'ani dake hannun musulmi lalle an taba shi yayi maganar riwaya akwai riwaya daga al-Kafi makon da ya gabata nake cewa suna cewa akwai mushafu Fatima suna cewa littafi ne wanda a cikin sa akwai ayoyin sa sun kai 17 ne ba 70 ba 17 na shi buta harshe nace 70 ko makon da ya gabata 17 suka fada yana nan a cikin wato al-Kafi da wani yazo yake tambayar shi imamin as-Sadiq yana tambayar sa wato Ja'far as-Sadiq me zaka gaya mana dangane da littattafai da aka saukar da yace ju'iltu fidaka ba ni labarin wadannan littattafai yayi magana akan al-Jami'a yayi magana akan al-Jafar sanai magana akan mushafu Fatima wa inna indana la mushafu Fatima yace a wurin mu akwai mushafu Fatima da ya ambaci cewa adadin ayoyinsa gashi 17 sanai ce laysa fi min qur'anikum shay'un babu wani abu a cikin na qur'anin ko a cikin wani kaga ashe wani littafi ne da kun fahimci zancen nan yawa littafi ne da aka ce Fatima radiyallahu ta'ala anha Aliyu yayi mata yayi rubuta qur'anin da Allah yake wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce Aliyu ne rubuta shi kadai to da kuma ya tashi sai ya mika shi ga Fatima Fatima tana ajiye da shi ita ma kuma ta kara abubuwa bal an ce ane mata wahayi ita ma tana rubutawa mala'ika Jibril yana zuwa wurin ta yana gaya mata tana karawa to kuma da ta zo rasuwa ta mika shi zuwa ga mijinta tunda ta riga shi mutuwa ko sannan bayan ta ayya wasu mata ya ci gaba da rike shi shi kuma ya mika wa Hassan a aqida su dai Hassan ya mika wa Husaini Husaini ya mika wa Zainul Abidin Zainul Abidin ya mika wa al-Baqir Baqir ya mika wa Ja'far as-Sadiq har zuwa karshen su dai su wannan 12 suka ce kuma na karshen shine Imam Mahdi wanda kullum muke cewa tatsuniya ne babu shi ba amma haife shi ba kwata kwata duk wanda ya faɗi cewa akwai shi ma ƙarya yi babu wani abu tabbas cewa an haifi wani mutum mai suna Muhammad ibn al-Hasan al-Askari kamar yadda dai mun sha magana akan wannan to wannan shine a dunkule waɗannan littattafai guda 8 sune ginshikan littattafai na hadisi a gun wato Shi'a abinda naso in ambata mana kafin mu je abinda za mu tattauna yau na asali wanda muka yi magana a kansa har mun fara daga littafin Malam Ad-Dimashqiyya Abdurrahman Ad-Dimashqiyya ya tattauna ya rubuta littafi Istidlal Ash-Shi'a Bisunnatin Nabawiyya yadda Shi'a suke kafa hujja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya tarkizi akan abin da ya shafi istidlalun nasu kuma ya kawo shubuhohi mafi yawa da za ku ga Shi'a suna yadawa yanzu a tsakanin mutane su ce ai a littafan sunna an ce kaza a littafan sunna an ce kaza har ana sawa mutane kokonto to mafi yawa ya tattaro su duk ya kawo kuma ya ba da amsa a kai yana da kyau ɗaliban ilimin suka samu littafin zai wadatar da su da yawa daga raddi da ake yanzu duk da akwai buƙatar wasu abubuwan da ya dan ƙaƙƙara su sosai a wajen ƙarin kafa hujja ɗin amma dai ya kawo su kuma ya ba da amsa akan mafi yawansu mafi yawan abin da za ka ji hatta zuwa yanzu shubuhar Shi'a idan mutum ya saba da mu'amala da tattaunawa da Shi'a da karanta littafansu shubuhohin ba sa ƙaruwa iri ɗaya ne jiya za a tattauna a kansu kuma aka dawo gobe su ɗin za su sake kawo ba wasu da kan aka yi musu kwaf ɗaya lokaci guda aka tattauna su aka yada wannan raddin a tsakanin mutane insha Allah za a yi maganin a ilmanta dai da'awar mutane wato da za su yi a kan waɗannan aƙidu nasu mun sani a cikin zama da muka yi a wannan tattaunawa mu yi magana a kan mai ma suke nufi da shi da wato sunna yau tunda shine tattaunawar mu ta karshe akan su zamu tattauna a hakikanin matsayin su dangane da hadisan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin aslu shi'ati wa usuluha na Muhammad al-Husayn al-Kashif al-Ghita da ya rubuta yayi magana yake cewa su shi'a la ya'tabiruna min as-sunnati ba sa dogaro ba sa kula ba su damu ba ba ruwan su da wani abu min as-sunnati na sunna wato abinda ake nufi sunna suna nufin al-ahadithun nabawiyya yace ba sa kula illa ma sahha lahum min turuqi ahli al-baiti sai abin da ya inganta kuma kumanta ba kaman mun taba karanta wannan a baya sai abin da ya inganta ta hanyar ahli al-baiti alayhi musallam an jaddihim daga kakansu sallallahu alaihi wasallam yani abinda as-sadiqu yarwayto daga al-baqir baqir yarwayto daga zainul abidin daga husayn an abihi an amirul mu'minin yarwayto daga babansa daga amirul mu'minin ali ibn abi talib shi kuma yace ar-rasulillah in kun ga wannan yace suka ce to wannan shi kawai suke yarda da shi haka in kaga shi a sun yi amfani da wani hadisi a cikin sahihul bukhari to yana cikin abinda zamu zo magana akan matakan da suke kuma shi muka fara magana akai makon da ya gabata za su dauko hadisi daga sahihul bukhari hidimar da zai musu ɗayan biyu ko dai ya zama ya karfafi wani abu da akwai a wurinsu an fahimta ko kuma ya zama zai sa maka kai ahlus sunna shakka akan wato waɗannan hadisai da ka riƙe kake addini da su in ka ji mai shi'a ya kawo maka hadisi ɗaya biyun nan ne ko ya zama ya dace ko zai masa hidima a ƙidarsa ko kuma zai sa maka kokonto wannan shine maqsudinsa wanda shine dama kullum malamai suke cewa nisantar sauraron bayanan nasu zai taimaka maka in ba malami bane kai da ka san yadda tafiyar nasu take da aqidun nasu suke to ya ci gaba sai yake cewa amma ma yarwihi mithlu abi hurairata shifa muhammad husayn al kashiful ghita babban malami ne a wannan zamanin cikin malaman shi'a yace amma abinda irin su misalin abu hurairah suke rubutawa suke ruwaitowa kai wa samurah ibn jundub wa marwan ibn al-hakam kun ga wannan duk sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda waɗannan bayin Allah suke ruwaitowa wa marwan ibn al-hakam wa imran ibn hittan al-khariji wa amr ibn al-as da amr ibn al-as wa nadairuhum da wa nadairihim da makamantansu to sai ce falaysa lahum inda al-imamiyyati min al-i'tibari miqdaru ba'uda yace waɗannan a wurin ƴan imamiyya shi'a to abinda waɗannan suke ruwaitowa ba shi da darajar gwargwadon sauro a wurin shi'a ma'ana in dai kaga hadisi an ce masa Abu Huraira aka ce Amr ibn al-As Samurah ibn Jundub Marwan ibn al-Hakam Imran ibn Hittan aka ce maka ɗaya daga waɗannan ne wannan kawai shi ma fa misali ya kawo wa nadairuhum inna wanta nadairin sun fi waɗannan yawa yawwa domin a wurinsu dukkan sahabban ne banda ƴan kaɗan in ba kuma ta mun yi magana a nan kan riwayar da suke cewa kafi ko in ce al-kulaini ya ruwaito ta daga ja'far as-sadiq cewa kanan nasu ahla riddatin illa thalatha mutane sun kasance ma'abuta ridda ma'ana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma gaba ɗaya duk sun yi ridda sai mutum uku duk sun kafirta sun bar addinin musulunci sai mutum uku a wata riwayar suka ƙara mutum bakwai wata sha ɗaya bai wuce haka ba to wannan sai ce laysa lahum fa laysa lahum inda al-imamiyyati su waɗannan ba su da kima gwargwadon darajar sauro a wurin ƴan imamiyya wa amruhum ashharu min an yudhkar lamarinsu ya shahara fiye da yadda ya kamata a fatan lokaci a yi zancen sa. Wa qad sarraha kathirun min ulama'i sunnati bi mata'inihim, in ji shi ba wai da yawa daga cikin malaman sunna dama sun fito fili sun faɗi wani abu na suka akan waɗannan mutane, wa dalla ala ja'ifati juruhihim, kuma sun yi nuni akan musifar da take tattare da waɗannan mutane, in ji shi. Ku duba fa da Abu Huraira, shi yasa a zamanin yanzu in kana sauraron masu sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zamanin yanzu kawai ba, tunda tarihi ya dauko aka fara suka, zaka ga an fi mai da hankali akan Abu Huraira da su Anas, su Abdullahi ibn Umar, domin da Aisha, dama wannan abun sauki ne abun, musamman tunda shi a sun riga sun fizance a kanta. To waɗannan saboda mafi yawa ko malamai sun faɗa suna cikin mai al-mukthirun wajen riwaya, su ne waɗanda riwayoyinsu suka fi riwayoyin sauran jama'a yawa a cikin littattafan hadisi baki ɗaya. To in aka nuna maka cewa ba mutanen kirki ba ne, yanzu a Najeriya dai a tarihance mun sani in shi'a kala-kala ne, akwai waɗanda suka je dama su shi'ar su kawai suka sani, sun je Iran sun yi karatu sun dawo shi'ar su kawai suka sani suna nan, akwai waɗanda kuma suke bin tafiya irin ta zagzaki. To a tafiya wannan wadda ita mutane suka fi sani a matsayin shi'a, laccar farko da zagzaki ya yi har ya taɓa sahabbai ya yi magana ne akan Abu Huraira da kuma wannan ibnu Shu'ba, wannan Al-Mughira ibnu Shu'ba, Al-Mughira ibnu Shu'ba a cikin lecture, kuma lecture mata aka yi wa, ba public lecture babba a cikin jama'a ko a masallaci ko a tariƙa, a mata ne aka fara. To shi ne karan farko da suka fara fitowa, su dai tafiyarsu, su waɗancan masu asalin wanda ba sa ma tafiya tare da shi, kawai shi an cin suka sani, sun daɗe suna maganganunsu a tsukinsu inda suke, amma tunda wannan sun fi tasiri a cikin mutane, to farkon abin da aka fara sani ya fara fitowa, wanda shi ne har waɗanda wasu wanda ba su yarda ba daga cikin mabiyansa suka yi masa tawaye duk kun san tarihin a 94 ne ina ji. Yauwa, a wannan lokaci to ai fara taɓa Abu Huraira ne, ya fara ce masa makwaɗaici ne, in kana son ka samu hadisi gunsa kawai ka bashi tuwo, sunansa mai hadisin tuwo da yake da Hausa. Wannan shi ne zancen farko da ya fara shiga kunnen mabiyansa a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har aka yi masa wannan tawaye. Kaga ashe mashigar farko dama ta sukan addinin gaba ɗayansa shi ne sukan waɗannan hadisan. Yauwa, kuma sannan sai a faro maka da wannan, sai a haɗa maka zancen waɗannan kamar da na ambata mana su hasa ambaci su Amr ibn al-As, saboda matsayin da suke da shi a rigimar da aka yi tsakanin Aliyu da Muawiya, saboda ba sa gefen Aliyu, su kuma duk wanda ya saba ma Aliyu a wani abu to kawai sun aje shi a gefe, baya cikin mutanen kirki alal aqalla. Abin da za a faɗa kenan anan, in ba zancen kafirtawa da suka ambata akan su ba baki ɗaya. Amince wannan abu, wannan duk muna faɗakarwa ne don mutane su san haƙiƙanin ya tunanin waɗannan mutanen ciki. Zan zo in yi tambihi na ƙarshe a ƙarshen wannan darasin insha Allahu ta'ala. Don haka su a wurinsu suna ita ce wannan, kuma insha Allah ba kuma ta ba da mun yi wannan magana, sun ce abin da aka ruto daga ma'asumi, ma'asumin nan kuma ma'anarsa shi ne kaza da kaza. Malam Ibn Taymiyyah yana cewa a dangane da wani zai iya cewa shin shi'a sukan kafa hujja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan su kawo wani hadisi da zai tabbatar da wani abu na wata manufa, baya wuce wancan abin da na ambata. In kuma kaga shi'a sun ɗauko wani hadisi, to dama akwai, in dai sahihi ne to akwai shi, sahihi ne abun ahlus sunna, ba za a kawo maka don kar ka ɗauki littafin shi'a ya zama shi ne masdarin da za a nuna maka sunna. Ka fahimci wannan? Irin littattafan masu da'awa irin su Tijjani Samawi da Abdul Hussein Sharafuddin, ai kun ga a littafansu ba sa kawo littafan shi'a sam sam,
sai da su ce maka wani Buhari ya rawaito kaza kuma duk ana dan soso ka ƙarya a ciki to kada ka yadda da wani lafazi da me shi'a zai kawo a littafin sa yace ko ya ce maka a sahih Buhari ka koma sahih Buhari ka dauko asalin ka gani an bayyana wannan abu yawa to Ibn Taymiyya yana cewa mafaridur rafida abubuwan da rafida shi'a suka kebanta da shi التي تدل على غاية الجهل والضلالة يتي كثير سنة دي كثيرة سنة ديوة أبو بوادا سوك إذا كسامو أو لنسو يتي أبنى لكي سوم فدا أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفردون عن سائر الطوائف بحق والرافضة أبلغ في ذلك من غيره ما ابن تيمية يتي duk kungiyoyin bata da suka karkace daga hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ba sa kebantuwa a ce su kadai ne gaskiya take hannun su banda sauran al'umma babu kuma bin nan can ma'ana karka bata lokacin ka cewa zaka je ka nemi gaskiya ko zaka same ta a littafan shi'a duk gaskiyar da kake nema to akwai ta a littafan sunna ka wadatu da wannan in dai gaskiya ce babu wata gaskiya da za a ce wannan gaskiyar ɗan shi'a ne kawai suke da ita in dai gaskiya ce Allah ya yarda ita ta dace da Qur'ani ta dace da sunna to zaka same ta dama akwai ta a Qur'ani akwai ta a sunna zaka same ta a aqidar ahlus sunna amma a ce ga wata gaskiya kwaya daya su kadai suke da ita babu wannan duk mai bid'a inji mallam Ibn Taymiyya ba iya shi'a ba amma shi'ar sun fi sauran akan wannan zaka ka kiyayi kanka daga leka littafan shi'a a matsayin kana neman gaskiya ko kace ai mu objective bincike muke so bari mu ga na'am kai objective bincike amma in kana son maganar sunna to je kan littafan sunna kamar yadda in kana son maganar shi'ar ma kar ka dauko daga bakin ahlus sunna a dauko daga littafan shi'a amma fa in ka cika mai bahasi mai bincike kana da ilimin da zaka bincike an fahimci wannan yawa dan makarantar sunna ita ce makarantar da tafi kowace makaranta adalci wajen aje abu a mahallinsa kar wani ya ji wannan ya rika fahimtar cewa abin da ake nufi a kange mutane daga bincike a'a bincike shi malaman sunna suke so a yi duk abu ka koma asalinsa ka bincika kamar yadda yanzu me dalilin mu zo da littafan shi'a har mu karanta ai ba neman shiriya muke cikinsu ba so muke abinda muke faɗa a ɗau hoton ma a nuna cewa to kun ga gashi suna cewa su abinda suke gaya wa jahilai cewa wai ahlus sunna suna yawan yi musu ƙarya ana faɗin abinda su ba su faɗa ba to kawo nan yana nuna ai ya kamata in an faɗi magana to sai a zo da ita sai a ganta wanda yake kokonto sai ya karanta da kansa an fahimci abin to wannan adalcin daidai ne kuma ana neman sa kawai abinda ake faɗakarwa in baka kai ilimin da zaka iya wannan binciken kuma baka da ƙarfi a fahimtar ita sunnar da yadda tarihin ta yake da yadda aka gina ta to karka shiga wannan filin ba naka bane an bin ji abin sannan akwai abin da naso ambata mana shi ma kafin mu shiga cikin wancan zancen ta taqsimul hadith a wurin shi'a yadda shi'a suke kasa hadisai a gurin malaman suna aika na ji ana cewa wannan hadisi sahihi ne ko wani kuma a ce da'ifi ko wani a ce hasan ko yawwa akwai hadisi sahihi akwai hasan akwai da'ifi to su kuma sun ɗauki irin wannan terms ɗin ko kalmomin suka yi amfani da su sun ƙara wani guda ɗaya amma kuma ma'anar abin da ake nufi ba irin yadda ahlus sunna suke nufi shi yasa yanzu kafin mu shiga in an tambayi wanda ya san sunna da mustalahul hadisi ka tambaye shi definition ko ta'arifi bayanin ma'ana na al hadisi sahih ya yake marawahu al adlu adlun dhabitun tamu dhabti ko yawwa an mene an mithlihi ila muntahahu min ghairi shududin wala illati abinda adali adalin kuma babu tamu babu adali mai cikakkiyar hadda mai riƙe abin da ya karanta. Idan mutum yana karanta abu yana mantawa baya riƙewa sosai ba shi da kwanya kamar da kuke cewa kansa baya ja a zamanin za ku ke cewa ko yawwa in ya zama haka yake to ba a ɗaukar hadisinsa ba. Maganar tana kan na farko zancen farko shine mai adalu adali to adali ko ai dama shi yasa ba buƙatar a ce maka musulmi mumini salihi taqiyyi in aka ce ma adali an gama domin dama ba zai zama adali ba sai ya zama mumini ne shi musulmi. To adalin kuma me ake nufi? Suka ce shine wanda baya aikata kabira baya israri akan sagira, ma'ana baya bayyana wani bayyanannen laifi babba. Zaka ji an ce wani mazinaci ne wani dan caca ne misali, to babu shi a cikin wannan lissafin kwata-kwata a bayyane. Sannan kuma baya israri akan ƙananan laifuffuka, ma'ana ya doge baya tuba domin dama aikacin da ba ma'asumi bane ba za a rasa wani abu nan da can a gun ɗan adam ba. To amma dai in mai laifi ya tuba ne to ai da sauki ba a san shi da bayyana, domin dama shi ne malamai suke cewa abinda ake nufi da fasiki shine wanda yake bayyana laifuka aka san shi da laifi kaza. To kar in tsawaita mana wannan gefen ya zama kuma tamu babbi mai tsananin riƙewa da kwanya mai ƙarfi, sannan ya zama ya ruwaito daga wani mutum irinsa tun daga farkon isnadin har zuwa ƙarshe ya zama haka. Idan al-imamul bukhari ya ce maka haddathana muhammad ibn bashar shine gundar, shi kuma gundar ya ce haddathana muhammad ibn ja'far ko shine gundar, shi kuma ya ce haddathana shu'bah ibn al-hajjaj, wannan haka isnadin bukhari yake har zuwa sama. To kowanne ɗaya daga cikinsu irin bukhari haka yake adali ne ba a san shi da wani abu na laifi ba, sannan kuma tammu babbi mai ƙarfin riƙewa ne mai ƙarfin kwanya. To haka abin zai tafi tun daga farkon isnadi ila muntaha har zuwa ƙarshe ba tare da an samu shuzuzi ko illa ba. Shuzuzi shine a samu wani koda siƙa ne amintacce sai kuma ya ruwaito abinda wasu siƙat irinsa suka saba masa ko a ce shi ya saba musu, su sun ruwaito ga yadda suka ruwaito, shi kuma sai ruwaito wani abu da ya saba abinda su suka ruwaito, sai a ce wannan duk da malam wane babba ne amintacce ne siƙa ne amma wannan ya fandare daga hanyar hadisin nasa, sai a ce ko aje shi a gefe ko kuma a ce akwai wata illa a ciki. Wannan kuma ilimin illa wani ilimi ne babba mai tsada kuma mai wahala, ba kowane mutum ne a cikin malaman suna yake da ilimin ilal ba. Ilimin ilal ilimi ne mai zurfi ta sannin rijal da tarihinsu da alaƙoƙinsu da tabbatar da liƙa'i tsakanin malam wane da malam wane. Ina dai an mutu ba da misali akan wannan a ce wane ya ruwato daga wane, to shi wannan nan da kace ka ruwato daga gare shi sai an tabbatar da cewa kun rayu a zamani guda. Idan ba 'yan zamani ɗaya ba ne sai da ɗayan ma ya mutu da shekaru da yawa aka haifi ɗayan, sai a ce to kun ga lalle wannan ya nuna wane ba daga bakin wane ya ji ba ta hanyar wani ya ji kuma ya ɓoye ya ƙi gaya mana, to wannan ya sa ba za a karɓi wannan hadisi. To sanin wannan kuma ai sai jahabila manya-manya da suka san tarihin su kansu rijal ɗin. To wannan dai kar mu tsawaita a kansa. To wannan ai shine ma'anar dai hadisi sahihi a gun sunna ko. To ku zo mu ji a wurin shi'a na kuna tsallake wani abu yau, in kun ji na tsallake wani abu ku riƙe min tambihi a lokacin da aka yi ba sai daga baya ba. As-sahihu a wurin shi'a suna ce ma idza kana rawi imamiyan sabatat adalatuhu bis-sariq as-sahih, zancen farko shine zama imamiyan ya zama mai aqidar imamiyan. To wannan hadisin idan ya zama dan imamiya ne ya ruwato adalcinsa kuma ya tabbata ta hanya ingantacciya to sai a ce hadisinsa sahihi ne dan ka in ka ji ko majalisi a cikin mir'atul uqul ya kawo hadisin kafi ya ce sahihi to kai abin da yake nufi wanda ya ruwato din nan dan imamiya ne kuma adali zancen zabti da zancen isnadi yawa a cikin ta'rifin sahihi abun suna kuma ta magana ittisal sanad ginshiki yawa ya zama muttasil sanad min ghairi shudud wala illa yawa ya zama sanadin a hade yake inda wannan yace ya ruwato to wanda ya ruwato daga gare shi an tabbatar silsilar jerin gwanan wato sarkar da ta hade tsakanin malam wani da wani to a hade ake babu zantan wani abu da ya rabe kuma sannan abin da ya ruwato a mataninsa ko binnan a isnadi babu shuzuzi babu kuma illa sawa'un a isnadi ko a matani kamar da dai malaman sanin abin sun san wannan to kun ga nan wurin babu zancen mene ba zancen ittisalu sanad sanadi kwata-kwata ba harkar shi'a ba ce don haka karkan ruku da cewa su ma sun ce hadisi sahihi sai ka ruku ka ce a tuwai sahihi ne maganar sahihi mizanin nasu nasiha kwata-kwata ba mizani ba domin dama daga baya suka tsiri wannan abin kamar da muka ambata al-hasan kuma yanzu ku rike hadisi sahihi yawa hadisi hasan shi a gurin sunnan an ce hadisi hasan bambancinsa da sahihi shine ba can an ce tammu dhabti ba to shi kuma idan aka samu khafifu dhabti wato dhabtin sa yadda yake riƙewa bai kai wancan ba to shine sai a ce wannan isnadin sa hasan ne an fahimci abu yau to su kuma abun su in sun ce hasan sun ce ma idza kana rawi imamiyan mamduhan wa lam yanuss ahadun ala dhammihi aw adalatihi har adalar ma ba a samu ba ku duba ku ce ya zama mutum an ya kuna mene ma idza kana rawi imamiyan ko mamduhan abin yabo ne wai an yabe shi wa lam yanuss ahadun amma babu wani da ya nassi ya fito kuru-kuru ya faɗi ala dhammihi ya soki wannan mutumin au adalatihi ko kuma yace adali ne ko fadar adalcin ma babu ba a fada ba ba a kawo wani abu da ya nuna adali ne ko fasiki ba in dai imami ne kuma an taba yabansa to hadisin sa menene hasan ne na uku suna cewa al-muwaffaq shine ma idza kana rawi musliman ghayra shi'iyyin in musulmi wanda ba dan shi'a ba shine marwaycin walakinahu thiqatun aminun fi an-naql amma thiqa ne amintacce wajen abin da ya ciro to sai a ce wannan hadisi muwaffaq musulmi ba dan shi'a ba kun ga shi yasa su asalin maganar a karba hadisin mutum ko kar a karba tana da alaka ne tun farkonta da maganar wannan rabuwar kan in namu ne a karba in ba namu ne ba za a karba an fahimci zancen shi yasa suka zo a cikin sahabban shi yasa na kawo mana waccan magana ta maganar sahabbai yau nana ta tana san mun taba ambata ta saboda gini akan wannan Allah sa kun fahimci zancen adhaifu mai rauni kuma shine ma la yastawfi ash-shurut al-mutaqaddima ka an yakuna ar-rawi fasiqa shine duk hadisin da bai cika waɗannan sharuɗa guda uku da suka gabata ma'ana bai cancanci a ce masa sahihi ba bai cancanci a ce masa mene hasan ba bai cancanci a ce masa muwaffaq ba to dha'ifi cikin yanzu duk daliban ilimi da su karanta mustalahul hadisi in mutum bai taba jin wannan abun ba sai yau sai mamaki ce la ilaha illa ai mu mun dauka an sun ce sahihi su ma irin yadda muke abun ahlus sunna haka ake nufi da sahihi to kaji sai ka san inda zaka sa zancanka Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya shirye mu Allah ya shiryar da dukkan wanda ya bata Allah kuma ya tabbatar da mu akan shiriya da farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu koma kan wancan zance da insha Allah muka fara shi wancan mako. Hadisai da zaka samu Shi'a suna amfani da su daga cikin littattafan sunna, ko kuma ma duk hadisi da zasu iya kafa hujja da shi sun kasu kashi takwas. Za iya kasa su kashi takwas kamar da Malam Abdurrahman Dimashqi ya ambata a wani littafin nasa, Istidlal Shi'a bi Sunnati Nabawiyya fi Mizan An-Naqd Al-Ilmi. Daga wurin sa na dauko duk abin da ya ambata dan mu samu fa'ida ba wani abu ba. Zancen nasa da yawa wannan zaman namu da muka ce kuma shine na ƙarshe akan wannan, insha Allah ba ku yi hakuri ba sai mun sake din ba, ko sama ne zamu ambata kawai iya yau din zamu tsaya. Mako mai zuwa zamu magana akan wata firqar daban ko wasu mutanen musamman al-mutakallimun, musamman al-mu'tazila, zamu magana akan su da mawqifin su daga sunna. Allah maduki ya kai mu mako mai zuwa, dan haka yau zancen Shi'a zamu sallama da shi. Ko mun ƙara wannan takwas din ko bamu ƙare ba, zan rereye kawai in faɗa mana a dunkule me ya faɗa. Mun fara dama mun faɗi abubuwa uku, ko zan maimaita su da sauri sai mu ji. Daga cikin hadisan da zaka samu mai Shi'a yana kafa hujja da su ko ma yaya ne, akwai hadisai ingantattu ta ɓangaren sanadinsu, amma kuma su suna da wata fahimta ta daban ba yadda sauran musulmi suka fahimci hadisan ba. Wannan yana nan da yawa, shi yasa zaka samu mai Shi'a yanzu zai ɗauko hadisi daga Bukhari ya taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisin. Shi manufarsa dan ya soki masdarin ne littafin, ya ce to littafin da zai hakaito maka wannan to ai ba littafin kirki bane, an fahimci abin. Yau sai ce to ku duba Bukhari man gashi ma an ce kaza, ko kuma ya kawo wani hadisin da zai masa fassarar da ba dai ita ce ahlus sunna suka ɗauka ita ce ma'anar hadisin ba, maimakon a tambayi malaman sunna wannan hadisin ya yake a gunku kuma me kuke nufi da shi, a'a sai su ba su tasu fassarar, kuma su ba wa hadisin kai tasu fassarar, kuma ya zama ba haka ake nufi ba. Kamar hadisin sakalaini mun yi magana, su sun ɗauka an ce hadisin sakalaini shine hadisin inni tarikum fikum, ko sakalaini, ko asfakalaini, na zan bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu wanda ba za ku ɓata ba in kun yi riko da su. Da alqur'ani kuma ya faɗakar akan alqur'ani ayi riko da alqur'ani, sannan sai ya ce wa ahli baiti udhakkirukum wa ahli baiti. Wasu riwayoyin sun ce alqur'an ko alkitabu wa itrati ahli baiti, ai suna kawo wannan hadisin da yawa, kusan duk zancen su sai sun kawo wannan hadisi. Abinda suke nufi kuma da wannan hadisi shine yadda aka yi riko da alqur'ani to haka su ma ahli baiti wajibi ayi riko da su. Kuma sai suka fasara ma'anar riko da su shine mu tattara gaba ɗaya mu koma littafansu inda suka ce wane ya roto daga wane daga wane daga wannan maganar imaman, to su ne ahlul baiti, don haka shi kawai za mu yi aiki da shi. Ku bai wannan to wannan kuma kun ga ai ba haka ake nufi. Mun yi magana akan wannan cewa ko da an ɗauki abin da ake nufi da hadisin ma shine a yi riko da abin da ahlul baiti suke tare da shi, ai irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidi, ko ina horanku da ku riko da sunnata kuma ku riko da sunnar khalifofi na shiriyu. So wane ne al-khulafa'i ar-rashidu? Abubakar, Umar, Uthman da Ali, ku riko da su. To me ake nufi da riko da su? In an ce riko da su shine yanzu sai ka rike al-Qur'ani sai kuma ka aje hadisan manzon Allah sai ka tafi ka nemi hadisan Abubakar da Umar da Uthman da Ali, su zaka rika aiki da su? Haka ake nufi? Ai ba mu fahimci haka ba. To hadisi sakalain ko mun ya tabbata cewa ahlul baiti abinda ake nufi shine ai riko da su kar a bata, to ba abinda ake nufi shine a ajiye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abi maganar ahlul baiti ba. In dai ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ita ce sama da ta kowa. Kowa ne, ko Aliyu ne, ko Abubakar, ko Umar, ko Uthman, ko Hassan, ko Husaini, in suka yi magana kuma ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce abin ɗauka, ita ce wadda Allah maɗauki zai mana hisabi a kanta. An fahimci abin? Wannan shine musulunci. Wannan na biyu kenan, na farko kenan, kuma zan bar shi iya haka saboda lokaci. Na biyu daga cikin waɗannan hadisai, akwai hadisai ahadithu da'ifa yu'imuna an-nasa annaha hujjatun wa hiya laysat kadhalika, hadisai ne da'ifai masu rauni a gun sunna, amma su za su riƙa nuni kamar akwai hujja a cikinsu, domin ba su zama akan sharadin ahli sunna ba ai ba za ka iya tilasta ahli sunna su karbe su ba wa zai dauko hadisan kafi ya ce sai mun aiki da su ai ba zai yau don haka sai dai mutun ya kawo hadisan da suke a sunna to za su iya kawo wani da'ifi ne in da'ifi ne ko gazance ya tashi yana kawo sai mu ce a to ai malaman mu sun ce wannan hadisin ga matsayin sa da haka sai ka je ka dauko wani wanda malami suka yadda cewa amintaccen hadisi ne an fahimci abin yawa tunda mu a sunna idan ba bukhari da muslim ba kowanne littafi malamai za su duba isnadin sa in dai tantancin isnadi ne isnadin bukhari da muslim shine malamai suka karba a matsayin komai ingantacce ne na'am wannan da gaske ne babu kokonto kar ma ka bari kawo kokonto saboda shi'a suna cewa su suna da wata mahanga ta sukan bukhari sai ka rika tunanin cewa ah to in mahangan nan ta suka ta tabbata to kenan zancen da ahli sunna suke cewa komai sahihi ne ashe ba haka bane a'a malaman da suka san meye bukhari malaman da suka san menene ilimin hadisi su suka yarda da cewa abinda cikin bukhari da muslim ya dace da abinda bukhari da muslim din suka shardanta wa kansu ba cewa suka yi wahayi ne Allah ya yi karin wahayi cewa bukhari da ya ayyuhal ladina amanu bukhari da muslim mun yarda da su ba haka ake nufi al-imamu al-bukhari da al-imamu muslim sun suka shardanta wa kansu wannan littafin ba za su ruwaito wani hadisi a ciki ba sai wanda ya cika dukkan sharuɗan inganci kuma malamai suka bi suka ga cewa eh sun cika waɗannan sharuɗa din akwai wasu abubuwa da aka yi nakadin su a can da can malaman hadisin ne suke yi ba kowane mutum da bai san me yake ba an fahimci abu wannan mukalli ce to dan haka duk abin da za a ruwaito shi a sau da yawa zaka samu za su ƙaryata ma wani hadisi sannan kuma sai wani daga cikin su sai ya zo ya kafa hujja da shi cewa to ai ga shi a littafin to littafin kuma malaman mu sun tabbatar da cewa ba ingantacce bane to kaga kenan ashe ba daidai bane a lazumta wa ahli sunna aiki da wannan hadisi dan haka in an zo tattaunawa in ta kama ka tattauna da wani mai shi'a sai ka ce to lalle hadisan da za a kafa hujja da su na farko kai abinda za a kafa hujja da shi na farko Qur'ani ko na biyu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da sharadin wanda malamai suka yarda cewa ingantacce ne an fahimci wannan to shi kawai za a kawo in ya kawo maka wanda yake eh ingantaccen ne a Bukhari yake ko abun nan sai ya bashi fassarar da ba haka malaman sunna suka fassara sai a ce a'a so kuke ku lazumta mana wannan aqidar mu kuma ba aqidar mu bace a duba littafin shar'in hadisai mai malaman shar'in hadisan nan suka ce akan wannan hadisi an fahimci wannan abu to mu je na gaba saboda dai lokaci na uku ahadithu yuhimuna sihataha akwai hadisan da zaka ji suna magana da su suna ihamin kamar su nuna wa mutane kamar cewa waɗannan hadisai sahihai ne kamar kawo wannan makon da ya gabata ko kamar hadisin man ahabba hadaini da ya nuni zuwa ga Hassan da Hussein duk wanda ya san wannan wa abahuma da babansu in ya so su kana ma'i fi darajati fil jannati to yana tare da ni darajar mu ɗaya a aljanna to suna kawo wannan yana cikin Tirmidhi kuma yana cikin hadisai da ba ingantattu ba malamai sun hukunci dama wannan hadisi ba ingantacce bane to ba za a dauko mai shi a ce to gashi Tirmidhin naku gashi nan gashi na ina nuna maka Tirmidhin naku gashi an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya so Hassan da Husaini da babansu to kuma muna tare darajar mu ɗaya ma a aljanna sai a ce to ai ka duba mai malamai suka ce akan wannan hadisi ne bai inganta ba sannan akwai magana dai da yi akan wannan zancen da hadisai na tsallake su da yawa akwai na hudu ahadithu min masadirihim ai ash-shi'a akwai hadisan da daga littafan shi'a aka dauko su sahahuha su sun inganta su a wurin su wa hiya hujjatun alaihim kuma su hadisan hujja ce akan su ba hujja ce akan ahlus sunna ba an ce hujja akai ma'ana hujja ce gare ga ahlus sunna akan shi'a yawa fayataluna alaiha in ka kawo musu wannan hadisai a cikin littafin su kamar ka kawo musu hadisan al-kafi to ai gashi nan al-kafi sun ce duk sahabbai sun yi ridda sai mutum uku in ka kawo dan shi'a wannan sai ya kawo maka hila yayi takwane ko ne wacce ce a hadisin wannan ai mursalai ne su fa ba su da zantan mursali ma a cikin kun ga shi yasa na kawo mana wadancan abubuwan hudu ba zantan mursali domin zantan ittisalus sanad babu shi a wurin su ballantana har a ce an samu wani mursali me ma'anar mursali a gun ahlus sunna an ce hadisin mursal shine hadisin da aka shafe mutum a isnadin sa daga can kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana tsakanin aka ce sahabi ne tabi'i sai ya ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai a ce a wannan hadisi menene mursal ne in an ce tabi'i shine wanda ya ga sahabi amma bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wanda ko bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya za a yi ruwato daga manzon Allah to sai malamai su ce wannan mursal ne mursal kuma a gun malaman sunna yana cikin hadisai da'ifai ai an san wannan an fahimta kuma sai ka ji sun ce wai ai wannan hadisin ba mutawatiri bane harkar tawatiri kuma ita ma ba ta cikin abin da shi a ta damu da su bal kuma ku manta ba ko in ce ko kun manta maganar da muka ambata makon da ya wuce in ka bi ma ta ra'ayin ikhbariyun su sun ce ba sa son wannan ilimin na isnadi ba sa so a daina shi sun haramta shi ma cewa wai wane sahihi ne wannan sahihi ba ruwansu su kawai duk abin da malaman su suka faɗa a cikin littattafan nan to sahihi usuliyun su ne suke ma dogara da irin wannan dabarun da kwane-kwanen kamar da na ambata domin dai yaudarar wanda ya ke jahili ne a cikin ahlus sunna amma harkar tawaturi ma duk babu zantanta khu'i al-khu'i wani ne daga cikin manyan malaman shi'a a wannan zamani ya mutu da 'yan shekaru ba wai zan ce bai daɗe ba wannan kwanakin nan ba yawa a zamanin irin zamanin su kun san an samu irin ku'i yanzu wane ne babban malamin su musamman a Iraki a Najaf Sistani shine babban malamin shi'a duk duniya ne shine Sistani banda shi Khamenei wanda shugaba ne na siyasa su kuma shine shugaba dai na addini to ana zancen marji'i na ƙarshe gaba ɗaya duk duniya shine Sistani a Iraki yake shi ba Iran ba to kafin Sistani hu'i shine babba yana cewa inna ashabal a'immati alaihim assalam wa in badalu ghayata juhdihim wa ihtimamihim fi amri alhadithi wa hifzihi min adh-dhaya'i wal indirasi hasaba ma amarahum bihi الأئمة عليهم السلام إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه كنت جدا شمبا سينا فسر سبب اللوكة أنت من يقصى أبن دايك فتاشيني واتو دالبا أئمة نشيئة duk irin abin da suka yi na kokari wajen tattara hadisai da kiyaye su in ji shi su kau da su daga lalacewa gwargwadon yadda shugabannin a imma din suka ba su umarni sai ya ce a fakula waɗannan ɗaliban na a imma sun rayu a wani mataki na taƙiyya sun rayu a zamanin da ba za su iya bayyana addinin ba an fahimta tunda ku sun rayu a dauri na taqiyya suka kasa bayyana addinin a wani lokaci suka kasa ba zancen riwaya fa ba zancen komai akwai lokutan da ba wani malamin shi'a da ya isa yi magana an samu wannan lokacin to don haka a lokacin nan duk a cikin halin rukudi suke ba sa bayyana wani abu to in ku haka ne sai ya ce fa kaifa balagat hadhihi alahadithu haddat tawaturi in ku an samu haka yaya za a yi a ce wannan hadisan sun kai matsayin tawaturi anan sai mu tambaya me tawaturi kun san hadisi tawaturi hadisi mutawatiri shine hadisin da adadin da suka ruwaito shi yawan su ya tattara ya kasaita ya fi karfin a ce wannan adadin za su iya kuya a wani risi kirkiri ƙarya su dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallama wani bai tona asiri ba a cikin su wannan adadin in yayi yawa suka ruwaito to sai a ce wannan shine tawaturi to kuma ya zama a kowace tabaka in ku a kowace tabaka za a nemi tawaturi to ka san a zamanin taqiyya ba zai yiwu a samu tawaturi ba domin an yi shuru ba a faɗa ba zamanin da zai zo bayansa wanda za su zo daga baya ba su samu malaman da suka jiyo daga a'imma din ba saboda su ba su isar da na bayan su ba kun fahimci wannan shine abin da ku yake fadi don haka samun tawaturi a gun shi'a samsam ba zai yi ba to amma sai su zo suna gaya maka wannan hadisin ai ba ma mutawatiri bane saboda sun san kai baka san me tawaturi ba nabiyar ahadithu sahiha walakinha shadha hadisan da sun inganta amma kuma shadha wanda ya ruwaito ko thiqa ne amma ya saba ma sauran thiqat kamar da muke magana li ahaditha awfaqa minha sanadan misali riwayat kamar riwayar utiya nabiyukum mafatihal ghaibi illa al-khams wato an bai wa annabinku mafatihul ghaibi sai guda biyar wannan hadisi suna kafa hujja da shi dan su tabbatar da cewa eh imaman su sun san ghaibi Malam Albani ya tsawaita zance akan wannan hadisi ya magana akan shugudun sa daka ba sai mun tsaya akai ba na shida saura biyu ke ahadithu yunkirunaha alaina akwai wasu hadisan da zaka samu shi'a suna mana inkari sune wa ahli sunna inkari wa indahum mithluha tamaman alhali su ba a cikin littafin su akwai irin wannan hadisan ko kun fahimci wannan zance ko ba ku fahimta ba zaka samu saudiya in shi'a suna cewa dan me ahlus sunna za su kaza za su kaza wannan na dunkule ya mala ya dunkule mana wannan ne a dunkule in ka tattafi duk hadisan da shi'a din suke amfani da su zaka ga ba sa fita galibi cikin waɗannan abubuwa wani hadisin eh akwai shi a cikin hadisan ahlus sunna kuma ma ingantacce ne sai su ce to dan me za a faɗi wannan kamar misali hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaya wa matansa ya zagaya ya sadu da matansa a dare daya da wanka daya sai su ce ku dubi wannan zance an sai su ce kun ga wai an soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin irin wannan abu wannan ai ba a girmama annabi ba to sai ka samu kuma wannan hadisin da wannan lafazin yana nan a cikin littafin shi'a kuma sun ce sun inganta shi kamar hadisin fitsari a tsaye na taba jin wanda ya ce duk wanda ya ce annabi ya fitsari a tsaye kafiri ne ce to gashi a Bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi malamai suka yi ta bayani la'alla wurin ba shi dadin tsuguno ne ko makamancin wannan ko ya samu wuri mai ba tsandauri bane yadda fitsarin zai dawo masa ko makamancin wannan wasu ma su ce to ai da ma shi fitsarin sa ba na jasa ba makamancin maganganu dai malamai ai duk sun yi to sai ka zo ka samu wannan hadisin yadda yake yana nan a cikin al-kafi wanda bai san al-kafi ba kaga sai dan shi'a ya rude shi ai gashi nan an ruwato hadisai suna rage darajar manzon Allah kuma ga sunan Abu Bakari to sai a ce to ai gashi nan a cikin al-kafi ba sai magana ta tsaya ba in dai abun suka ne to sai ka tsaya ka soki al-kafi in kuma zaka karbi tawilin da malamai suka yi cewa ga dalili ga dalili ga dalili to ahlus sunna dama akan wannan suke babu wanda yake nufin ya ci dar ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan abu da hadisin innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman ko walakin warrasu al-ilma to shi ma akwai ta littafin shi wannan hadisin kuma da shi aka kafurta Abubakar ya hana Fatima gado yana nan a cikin tahzibul ahkam at-Tusi ya ruwaito shi sai kai mamaki yanzu haka hadisin da ina jin ba kuma mun taba karanta a lokacin da muka tattauna a mas'alar isma ko magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya rafkanuwa hadisin zuliya dai ne shi sahibu tahzib at-Tusi a cikin tahzibul ahkam sai da na dauko amma a ranar ma har mun karanta shi a lokacin yace cewa dan me za a soki hadisin zuliya dai ne ai kun sa hadisin zuliya dai ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi raka'a biyu sai ya sallama har ya tashi ya koma a sallar azhar ko al-asr har ya koma wani wuri sai aka ce masa an rage sallah ne ko kuwa sai ce a'a ba ai ba sai ce me ya faru akai magana dai aka tabbatar da cewa raka'a biyu ya sallama sai ya tashi ya kawo biyu ya yi sallama kuma aka yi sujada bayan sallama aka yi ba'i to wannan wanda ya ruwaito zuriya dai ne to su shi a sai su ce wannan hadisin ƙarya ne ba mu yarda da shi ba dan me ya dangana wa manzon Allah ya yi rafkanuwa to sai gashi a cikin littafin shi'a kuma har a cikin al-kutubul arba'a manyan nan tahzibul ahkam at-Tusi ya kawo shi to irin waɗannan su ma akwai su wannan kashin saura biyu ahadithu mustahira shine na bakwai ahadithu mustahira wa muta'addidatu turuq lakinnaha lam tathbut akwai hadisai da suka shahara a bakin mutane kuma sun zo ta hanyoyi da yawa amma duk ba su inganta ba to zaka ji shi a sun makalkali suna kawo kamar hadisin ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ka san shi a suna san wannan hadisi ana magana shi ai gashi nan wani yaro wato yana nan a cikin durrul mansur yana cikin almuttaqil hindi kanzul ummal shi ma yaro wato shi alqunduzi yaro wato daga cikin hanafiya wani da irin wannan malaman shi'a da su suke ihamin ahli sunna cewa malaman sunna ne sai su kawo irin waɗannan sai ai ana madinatul ilmi aliyun babuha to wai hadisi ne ingantacce bayan ko hadisi ba ingantacce bane kuma wannan hadisi rashin ingancin sa baya sukan aliyu aliyu malami ne mai ilimi mafi sanin harkar alƙalanci a cikin sahabbai ya taimaka wa sayyidina umar a lokacin sa ya taimaka wa sayyidina usman duk tare suke da yake dukkan su a hade yake dan haka mai ilimi ne babu mai inkarin ilimin sa amma cewa manzon Allah yace ana madinatul ilmi ne birnin ilimi wa aliyun babuha ali kuma shine kofar wannan birnin ma'ana ba dama ka zo da ilimi sai da wannan kofar shi ba abin da su suke nufi kenan shi yasa suka makale wannan hadisi to wannan hadisi ya shahara amma kuma hadisi ne wanda yake bai inganta ba na ƙarshe ahadithu yusahihunaha bimujarradil hadasi la'allaha الحادث الحاسه السادسه مالن دمشقيه yake musu dan barkwanci haka da tsokana ina to hadisin da kawai cewa zasu zaukin su yana ganin hadisin ingantacce ne ko kawai wannan hadisin sai kaje an ce ai wannan hadisin daga jin dandanan sa in ya inganta in kuma sun ji hadisi daga ahli sunna sai wannan ai ba shi da dandanan inganci to shine har yake cewa la'alla wannan irin tunanin shine hassa ta shida daga cikin hassa da yake mun sani guda biyar nan da nan mutum kawai abin da yayi masa tunda dama aqida su ta ginu ne akan waɗannan abubuwa abin da yayi musu su ce ya inganta abin da bai musu ba su ce bai inganta ba wannan adun kulli shine abin da shi Malam Abdurrahman al-Dimashqiyya ya ambata ina ga zamu iya wadatuwa da shi kuma da wannan dai zamu tsaya kan harkar shi'a din ta isa haka in Allah kai mu mako mai zuwa sai mai zancen wani abu din daban dan tambihin da na so in yi a ƙarshe shine ɗan uwa ɗalibin ilimi a tashi a yi karatu karatu musamman na wannan fagen na firak da kuma ilmin maƙalati a alfirak ilimin ra'ayoyi ɗinnan na ƙungiyoyin addini yana da muhimmanci babu lokacin da muke buƙatar su irin wannan zamani ana mana wasa da hankali da mutane ga magarin ahli sunna da ba sa karatu ana wasa da hankalinsu ana jefa musu shubuha iri-iri to ya kamata ko in ce ya wajaba a zamanin yanzu ɗaliban ilimi a samu waɗanda suka yi takhassusi suka ajiye kansu don karanta waɗannan abubuwa ɗin a gina ɗaliban yara ƙanana samari su taso da sanin abin da yake daidai wannan abin wajibi ne a zamaninmu a kanmu a wannan zamani abu na biyu kada mu rika yaudaruwa da harkar shi'a ba abun aisakaci da ita bane shi'a ba wani ba ordinary kungiyar addini ce irin sauran dariku dariƙar kace tijaniya kadiriya da sauransu gaskiya ba layi iri ɗaya suka dauko ba hanyar su ta rusa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ne tijaniya dariƙa da kadiriya da makamantansu suna da tsammat dinsu suna da bala'o'i iri-iri da suka karkace akwai kafircin ma a cikin abubuwa to amma ba dukkan al'umma ma suka san waɗannan abubuwan ba kuma banda yanzu da samarinsu suke ma fitowa suna tona asirin wasu irin aƙidu da ɗariƙa ai addini ne na elite kamar yadda na a ce 'yan boko haka da 'yan ɗariƙa suke elite ne a cikin wasu mutane ne manya ne da sarakuna da iya malamansu su kaɗai suke yi amma sauran gama garin mutane duk ba za ka dora su akan kace ɗariƙa ciki ba an fahimci abin yanzu don haka ku ware wannan daban harkar shi'a daban musamman masu mulki a kula kada a bari a yaudaru da harkar shi'a kar a ce wai harka ce ta 'yancin abin nan kowa a bar shi dama ya abinsa duk mutumin da yake mulki ya bar shi'a ta yi ƙarfi a ƙasarsa to fa shi da zaman lafiya ya ƙare al'umma ce da bata yadda da shugabancin kowa ba duk mai shugabanci in ba mai shi'a ba ne to azzalimi ne kafiri ne don haka ba shirin ne ba zai yiwu ba su ko dai afi karfin su ne a hana su in kuma ka bar su a hankali suka girma to ba kai ne a mulki ba wataran wani ne ba an fahimci wannan abu yau malaman suna sun rubuta wannan aurare da yawa sun fadakar ba instigating gwamnati ake against shi a baka da wani ya fahimci wannan amma fadakarwa ce yawa fadakarwa ce a fadaku zancen bai taba zama ƙarya ba tunda tarihi yake karkace sai an gwada a Najeriya sannan a gane gaskiyar abin Allah madauki ya tsare mu kuma ya mana maganin waɗannan karkace-karkace da kuma abubuwa da suka yi nisa daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah shiryar da mu Allah kuma ya ƙara tsare mu akan abin da yake shine daidai in Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah kamar da na ambata zamu shiga magana akan mutakallimun da kuma matsayinsu daga as-sunnah nabawiyya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad to wannan sai mallan tambaya ta ita ce wacce shi'a imam wacce ce shi'a imamiyya kamar su waye ɗan shi'a imamiyya to a ka iya cewa dukkan shi'a imamiyya ce domin dalilin imama shi ya kawo ta me ma'anar imama masu kudurta cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne ya zama aliyu shine shugaban al'ummar musulmi kuma bayansa sai ƴaƴansa gado har kiyama ta tashi duk wanda ya saba wannan da hukuncin da suka yi masa an fahimci wannan masu wannan aqidar sune imamiyya wanda suka kudurci cewa aliyu shine imami bayansa sai hasan sai husaini sai zuwa karshen waɗanda muka ambata wannan shine imamanci to amma imamiyyar iri-iri ce akwai shi'a imamiyya ithnai ashariya ithnai ashariya sune masu yadda da imamai guda goma sha biyu akwai zaidiyya zaidiyya su kuma akwai wanda suke ɗaukar imami shine zaid ibnu ali ibn al-husayn dan gidan zainul abidin dan uwan baɗir ne lokacin da zainul abidin ya rasu su suka ce zaidul shine shugaba ba Muhammad ibn Ali wanda ake cewa al-Baqir ba daga nan aka fara rabuwa wanda suka ce Zaid ne sai ake ce musu Shi'a Zaidiyya wanda kuma suka bi Baqir su kuma ake ce musu mene Shi'a duk da cewa lafazin ithna ashariya a lokacin Baqir ma bai zo ba an fahimta bayan ta aka samu Ja'far as-Sadiq bayan da zuwan Ja'far as-Sadiq shi ma aka yi sabani su ba a aqidar su Allah ne ya saukar da waɗannan sunayen dan haka ba tantama a cikin su ko su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan su 12 nan da ya faɗi sunan su to amma fa duk lokacin da ɗaya ya mutu sai an yi sabani shi yasa har sai ai ta samu rabuwa har zuwa lokacin bayan rasuwar shi Ja'far Sadiq aka samu babban rabuwa aka samu waɗanda suka ce su ba za su bi Musa ibn Ja'far wanda suka bi Musa ibn Ja'far ake ce musu al-Qat'iyya wanda suka yanke cewa Musa shine imami to daga nan su ne waɗanda suka tafi suka zama ithnai ashariya daga baya wasu kuma suka ce a'a su Isma'il ibn Ja'far shine imami a gunsu ba za su bi Musa ba to kuma sai ya zama Isma'il din ya mutu kafin babansa ya riga Ja'far as-Sadiq mutuwa sai ya zama yana da ɗa sunansa Muhammad sai suka ce to Muhammad din shi za su kama Muhammad ibn Isma'il shine imami wannan su ake ce ma Shi'a wannan Isma'iliya to Isma'iliyan kuma su ne ake cewa ‘yan batsiniya yauwa su ne su ma sun rabu akwai buhura akwai agakhaniya akwai mubarakiya duk suna nan a duniya ne agakhaniya suna Afghanistan buhura suna India mubarakiya su ne a Khalij a nan ƙasashen larabawa su ne shi'a Isma'iliya mubarakiya to a cikinsu aka samu Nusairiya su ne wanda suke shugabanci a Syria wannan duka kowanne shi'a ne amma yanzu dai aka ce imamiyyar aka yi shuru to ana nufin shi'a imamiyya ithnai ashariya Allah ya saka